ma'aikatan sun shiga yajin aikin ne saboda fafutukar da suke na neman a baiwa fannin shari'a damar cin gashin kai ta hanyar basu kuɗaɗe kai tsaye kamar yadda wasu jihohi a yanzu ke yi. Kawo yanzu wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan suka shafe fiye da watanni uku suna yi ya fa jawo cikas a harkar shari'a, yayin da kuma kotunan jihar ma suka koma tamkar kufayi. Haka nan kuma yajin aikin ya ma jefa lauyoyi cikin wani halin rudani, baya kuma ga cunkoso a ofishoshin 'yan sanda tare ma da kawo jinkiri wajen yanke shari'a. Barista Bilyaminu Lukuma mai hanci, wani ɗan rajin kawo sauyi ne a jihar, ya ko bayyana halin ma da ake ciki a yanzu.
Wannan yajin aiki ba abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sauke, domin yajin aiki ne wanda mu ya shafi aikin mu kai tsaye, sannan ya shafi 'yancin al'umma. Kusan ko jiya da daddare na je can wajen 'yan sanda na GRA, akwai mutanen da ake so a fitar, wanda kuma ba hali a fitar da su, dole sai an je kotu. To sa'annan yanzu ka rubi duka kotuna suna kukulle, idan ka je fursuna su kansu ma'aikatan fursuna suna ta korafe-korafen kan cewa jama'a sun yawa, su kansu 'yan sanda jama'a sun musu yawa. Sa'annan su gwamnati sun alkawari ma wayannan mutane, sannan har yanzu gwamnati bata cika alkawari ta ko guda dai ba, kullum tana kiran su da su koma yajin aiki.
Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta fi koka da wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan ke yi. DSP Joseph Kwaji, kakakin rundunar 'yan sandan jihar, ya ce yanzu haka ma ofishin 'yan sanda ya faci kama kil.
Ya ji aikin da suke ya shafi mu sosai. Yawanci wayanda aka kama su wanda suke cikin police cell, wanda suka aikata laifuka wanda ya kamata a ce an gama bincike an tura su kotu, kotu ta yi hukunci akan su, suna nan har yanzu suna hannun mu. To kusan ko ina kowane police cell a cike yake, ba yanda za a yi da su. Sai dai ko ana jira lokacin da sun dawo aiki kaje su zuwa kotu.
To sai dai kuma Komar Muhammad Usman Karim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan kotuna na jihar ya ce fatura ce ta kai su bango, shi yasa ma suka shiga yajin aikin domin tuna wa gwamnatin jihar yarjejeniyar da suka yi tun farko.
Akwai yarjejeniya da muka yi da su, kuma sun dauki alkawari cewa lallai bukatu wadda mu hukumar shari'a muke nema sun ce lallai za su aiwatar da wannan a cikin wata uku, mu ba su wata uku, kuma mun ba su wata uku. Yanzu mun sa ido mun tabbata lallai gwamnati kamar gwamna da muke da shi Dottijo, wanda muke sa samani mutum ne mai tunani kuma yana da dottako, da zai faɗi magana kuma ya zo ya share magana ko ya kuruza magana ba, mun tabbata cewa alkawarin da ya na wata uku nan zai cika su. Shi yasa mu bamu da hanyar da zamu sadar da tunatar wa gwamna, sai muka tunatar da shi ta wannan hanya.
To sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar Taraban Architect Dariya Dissen Isiako ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya ce wannan yajin aikin ba fa laifin su ba ne.
Na judiciary tuntuni suna yajin aikin su, kamin mu duba mun same su a yajin aikin su, aka zo aka zanna da su, aka yadda da su akan wasu abubuwa. To tunda abubuwan ba su baye su a yadda ya gabe su ba, sun ce za su koma, suka koma. To amma yanzu ma ina ganin Allah
koma da menene dai kungiyar lauyoyi a jihar na maganin fa akwai bukatar hawa kujerar sulhu. Barista Idris Abdullahi Jalal shugaban kungiyar lauyoyi a jihar ya koma bayyana irin kokarin da suka ta yi domin shiga tsakani.
Wannan yaji aiki mun duk iyakacin kokarin mu, to har yanzu akan wacce mace ba yanzu bukatar biya ba. Ya shafe mutum da mu aikin mu kenan, muje kotu da sauran abubuwa da ya shafi kotu, amma ya fi shafan musamman fursunoni da suke gidan yari masu jiran shari'a. Don kwanan nan mu yan biye muka kai ziyara gidan fursuna din, muka dubi yanayin da suke ciki, a gaskiya babu daɗi.
Fata ma dai shine Allah sa a sasanta ko a samu a cigaba da harkokin shari'a a jihar. Ibrahim Abdullahi Aziz, Sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.